إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خاب مساعينا من ذا يفرج كربا فات يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا.
Sunan Allah ne rahama mai jin kai, yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah da kayan halitta mai jin tsira mai jin rahama da anayin sa da sanata da wanda suka zo bayan su har izuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraro, ina mana sallama idan ta addinin musulunci a cikin wannan shirin mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirin rayuwa a barkwai yakan zo mana a kowane sati wannan rana ta Juma'a, wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki sada mu da alkhairai da suke cikin wannan rana. Marasa lafiyanmu na gida da na asibiti, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansu, ya yi musu rahama. Mu kuma da muke nan alhai, in tamu tazo, Allah ya sa mu cika da imani. Kamar kullun yau ma masauraro, kuna tare da ni Aminu Khidir Idris a cikin shirin mai albarka, sai kuma bakon namu Dr. Abdullah Umar Usman Gadanƙaya, wanda a satin da ya gabata muna tattaunawa akan ɗaya daga cikin mataye ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce take akwai abin koyi ƙwarai da gaske a cikin rayuwarta, wacce muke tattaunawa don mu ga abubuwan da za mu karu da shi, wanda za mu aikata a cikin rayuwarmu. Akarmakallahu, muna tattauna akan mata daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Hafsa. Menene wannan zai dora akai?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sirran amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna masallaci a wannan rana mai albarka, ranar Juma'a da ake so musulmi yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Dace muku Allah ta'ala, yau zamu tattauna ne akan nana Safiya, gogon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan mata baiwar Allah mujahida, wacce ta yi jihadi, sayyidatu Safiya binti Abdul Muttalib kenan, Safiya yar gidan Abdul Muttalib al-Hashimiyya, wadda take shaqiqiya ne ga sayyidina Hamza, kuma ita ce mahaifiyar Az-Zubair ibn al-Awwam. Tana da mahaifiya sunanta Hala binti Wuhayb, Hala binti Wuhayb. Safiya ɗan'uwan sayyidina Hamza ne kamar yadda na faɗa, amma tana da wasu ƴan uwan bayan sayyidina Hamza. Mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ɗan'uwanta ne, Al-Haris ɗan'uwanta ne, Abu Talib ɗan'uwanta ne, Zubair ɗan'uwanta ne, Abu Lahab ɗan'uwanta ne, Al-Abbas ɗan'uwanta ne, Usam ɗan'uwanta ne, Abdul Ka'aba ɗan'uwanta ne, Hijr ɗan'uwanta ne. Waɗannan dukkansu wato ƴan uwan iyayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai waɗanda suka riski musulunci zamanin musulunci kenan, Abu Lahab ya riski musulunci, Abu Talib ya riski musulunci, ba wai ya shiga musulunci ba, ya riski lokacin da ake Islam. Abbas haka, Hamza haka, waɗannan sun musulunta. Malamai suke cewa ita nana Safiya asali Al-Haris ya aure ta ɗan uwan Abu Sufyan ibn Harb. Al-Haris ɗan uwan Abu Sufyan ibn Harb shi ne ya fara auren nana Safiya a iyarsu ya bata. Da mun galiban za ka ga maza su suke mutuwa su bar mata. Ya Rabbana, ya Allah, Allah kai mana afuwa, Allah kai rangwanta mana, Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa. Nana Safiya za ka ce ƴargata ne, tunda masha Allah tana da dangi, tana da ƴan uwa da ɗan uwan baban manzon Allah Abdullahi da su Haris da su Abu Talib da su Zubair da su Abbas da su Abdul Kaba da su Hijil duka nata ne. Akwai mata ma kuma yawa, akwai mata cikin yan uwanta, akwai Atika, akwai Umayma, akwai Al-Bayda Umm Hakim kenan, akwai Barra, akwai Arwa da sauransu. Bayan Al-Haris dan uwan Abu Sufyan ya aure ta, ya mutu ya tafi ya batta, sai kuma Al-Awwam ya aure ta. Al-Awwam shine dan uwan Nana Khadija bintu Khuwailid. Nana Khadija bintu Khuwailid tana da dan uwa mai suna Awwam, dan haka shine ya aure ita Nana Safiya. Bil munasaba da ya aure ta, ta haifar masa da mai suna Zubair, shine yake cewa Zubair bin Al-Awwam, shine yake cewa Zubair ibn Al-Awwam. To shi ma Zubair yana dan uwa mai suna Sa'ib, yana dan uwa kuma Abdul Kaba. Abdul Kaba duka wadannan ƴaƴan Nana Safiya ne. Mutane su rinka fadan sunan a daidai, ba kamar yadda Bahaushe yake cewa Safiya ba, ana cewa Safiya. Ba Safiya bane, ba Sinin bane, Sadun ne. Sannan kuma akwai ma'ana, akwai tashdid shidda, Safiya. Safiya ba Safiya ba, Safiya. Wanda zai sa yarsa wannan suna, to sai a gyara. Wacce kuma ake ce mata Safiya, to ta sa a rinka ce mata Safiya. Safiya bi Sad ba bi Sin ba. An ce kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa a cikin Sirar Alamin Nubala, a duk cikin gwaggwannin annabi, gwaggwannin annabi ƴan uwan mahaifinsa mata ba wacce ta musulunta in ba Nana Safiya ba, azancin da ya fi inganci. Kuma Allah mai iko, Allah ya nuna mata mutuwan mutane da yawa a gabanta, amma ba inda za ta sai da ta haƙuri, kamar mutuwar Sayyidina Hamza a gabanta ya rasu aka kashe shi, ta yi haƙuri. Sabarat wa ihtasabat, ta yi haƙuri ta nemi lada. Nana Safiya kamar yadda Hafiz ya faɗa Az-Zahabi a cikin Siyar, ya ce tana daga cikin Al-Muhajiratu al-Uwal, matan da suka yi hijira, mata na farko. Nana Aisha tana cewa yanda Allah ya saukar da aya nan cikin Suratul Shu'ara aya 214, wa anzil ashiratuka al-aqrabin, Allah ya ce manzo Allah ka yi gargaɗi wa danginka na kusa da kai. Ashira, dangi na kusa da kai. Sai annabi ya tashi alayhi salatu wassalam, ya miƙe ya kirayi wasu, bayan Allah ce ya Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ya Safiyatu bintu Abdul Muttalib, ya ce ya bani Abdul Muttalib, la amliku lakum min Allahi shay'an, saluni min mali ma shi'tum. Wannan hadisin Muslim ya rawaito shi rahimahullah. Anan ayar abinda ta ce dama annabi ya yi wa'azi wa danginsa na kusa da shi, ana ya fara yin wa'azi wa danginsa kusa da shi. Abinda za mu fahimta anan shi wato Allah da iko irin nasa, da ya turo mai wa'azi sai ya ce ya fara da gida. Yana daga cikin manufofi na wa'azi na musulunci a fara da gida, a fara kulawa da gida, a taimaki gida, a agazawa gida, gida su san da da'awa da wa'azin da ake yi kafin a je ko'ina. Wannan darura ne. Da haka Allah ya ce da manzo Allah ka yi gargaɗi wa danginka na kusa da kai, kuma ya aikata ɗin, ya fara kiran Fatima ƴarsa binti Muhammad, wannan yana nuna wani matsayin na Fatima, ya kira ta biyu gwaggwansa Safiya binti Abdul Muttalib, ƴar uwar mahaifinsa, ya kira Bani Abdul Muttalib gabaki ɗaya yayin gidan da zuriyar danginsa yace ina shaida muku la amliku lakum min Allah shay'an ni bana iya mallaka muku komai daga wajen Allah ni isa in gana Allah ya muku wani abu ba ko mai insha Allah ya baku abin da bai ni ya ba amma anan duniya saluni min mali ma shaitan duk abin da kuke so na dukiya na arziki ku roke ni abin da kuke so ne kuma zan baku shi ne saluni min mali ma shaitan to abin da kuke so sai ku bani ku roke ni to wannan yana nuna mana idan shi kansa annabi rahama annabin jin tsaye annabin tausayi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba zai wadatar da kai da komai ba a kiyama sabanin abinda Allah ya umarce shi ya maka to yaya wani zai zo ya dauki hankalinka ya ce maka wai a kiyama zai iya maka wani abu wallahi jama'a ina shaida muku ababen amana ta ilimi babu wani mutum guda ɗaya da ya isa ya shiga cikin gonar Allah a sassarfin Ubangiji ranar tashin alƙiyama nisa ya yi Allah ya yi wani abin da bai so ya yi ba babu shi annabi ne kaɗai aka ba mu garantin yana da ceto garanti yana da ceto kuma zai yi ceto kuma Allah zai ba shi matsayin amma ku duba abin da ya ce na ughni ankum min Allah shay'an bazan wadatar da ku da komai daga wajen Allah ba idan a ce kuna da wani laifi kuna da wani sako da kuka yi wa Allah kada ku yi tsammanin dan ni annabi ne idan na je kiyama zan tsaya muku a ce an kyale ku saboda ku dangina ne ku yan uwana ne wannan hadisi yana nuna mana kenan ko da mutum yana dangantaka da manzon sallallahu alaihi wasallam indai bai bi Allah ba to wannan dangantakar ba za ta yi masa amfani ba so amfanin mutum shine ya bi Allah ba annabi ina wanda suke danganta kan suna cewa su sharifi ne kaga mutum yana cewa shi sharifi ne ai kaga yana ya tasharrafi hadan intisab yana nuna girma da sharafa da alfahari da wannan danganta kan su ne yake ga annabi amma mutum ya ce sharifi ne baya zuwa sallar jami'i ka ce kai sharifi ne baka bin sunna ka aske gemu gaba ɗaya kuma ka ce kai sharifi ne kuma annabi ya ce a tsaye da gemu ka ce kai sharifi ne an ganka na karanta ka ce kai sharifi an ganka a gidan karuwa ka sharifi ne an ganka gidan giya kai sharifi ne kana ciyar da ba kai sharifi ne kuma kana roƙo kana bara alhalin kakanka baya cin sadaka ya hana shi iyalan gidansa masa cin sadaka su dukkan danganta kai da mutum yake ganin zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam in bai ba Allah ba wallahi wannan danganta kan ba za ta yi masa amfani ba inda kusanci da annabi yana yin amfani ga wani saboda jini da an dan annabi Nuhu da bai kone ba ya yi ta kiransa annabi Nuhu yace innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta hakamul hakimin ya Allah ga dana yana cikin iyali na yana neman wadansa annabi Nuh inda a ce dangantaka ga annabi zai kubutar da mutum daga azaba bai ga Allah ba innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta hakamul hakimin sai Allah ya masa fada yace qala ya Nuh innahu laysa min alik إنه أمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال يا نوح يا كينوه إنه ليس من عليك وإن يا رباتي يا لنك ثم ببقى الله با يا زم كابري يا أيك تأيك مرجو كارك ساكي تنبيعنا أبن دباك لإلمي إني مكوازي تتلم تكين وتومار ساسني كوكو مصوتا annabi Nuhu ta ke tuba akan din ya ce ya Ubangiji na zalunci kaina fakfur ne fa farzan min Allah ya furai kuma sai rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al khasirin ya Ubangiji ina neman ka tsare ni in tambaye ka abin da ban da ilimi akan ka akan shi a an as'alaka ma laysa li bihi ilm, ina neman ka yafe mu, in baka yafe mu zan zama cikin wanda suka asara. So kada wani ya ce wai ko babansa malami ne ya zauna ya tsaya ya dauka zai samu rahmar Allah, wallahi Allah kuna ka zai ba ruwan Allah da cewa kai dan malami ne, wallahi tunan da su suna kusa da malamai ko muna gindin malamai ko ai mu malam ya shafa mana kanmu, ba wani malami da zai shafa ma kanka ya shafe ma zunubi sai dai kara maka wata musibar ma
akramaka
babu wannan ka fahimta ko ba gane ba
na'am
babu ba wani wanda zai zo shafa ka sai akwai wanda suke na wai a shafa musu kai wai wai an yafe musu sai mu ce je yanka tsiya duk abin da ya ga dama ya yi ta tsiya kawai wai shi an yafe masa ba wannan maganar
akan
sunan yara ne wannan da rashin hankali.
To me za ka ce a kai irin wanda suka nuna cewa ai su an roƙa musu ba ruwansu da wani abu tun da an roƙa musu a baya to su sun sha kenan?
A'a, ba wani wanda aka ce an roƙa musu ya zauna bai aiki ba, kuli ayyuhan fasirna wa malakum rasul wani ne ku yi aiki, Qur'ani ya ce ku yi aiki, kowa ya yi aiki, ba wani magana mutum ya zauna mai ya kafa ya ce mai an roƙa mai. Wato ka ga wannan ɗabi'ar roƙa ma ɗin nan malam amin ya kamata mutane a faɗakar da su su ji tsoron Allah.
Wallahi
yanzu mutum sai ga malam a unguwarsu Allah ya rufa mai asiri ya ba shi abinda zai ci zai sha ya ɗauki rayuwar rayuwar sai taimaki wasu, amma wallahi baya fita sallar jam'i duk wani abu na addini da ake baya na al'umma da na unguwa baya fita jana'iza saboda yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da sarauta, duk wanda zai mutu ba za a gan shi ya zo ya sallar gawa ba, baya zuwa taron ɗaurin aure sai dai irin nasu ya nasu su manya. Babu wani abu da ya shafi mutanen al'ummar da yake rayuwa a cikinsu da yake yi, amma kuma da ya zo gina gida sai ya zo tsakiyar mutane zai ya samu security, in ka isa ka koma daji ka je ka zauna mana, sai mutum ya zo ya tamfasa ubangida a tsakiyar talakawa, ashe talakawan suna da amfani ko ba kuma sai ai ni a tsakiyar mutane nake, saboda me ko da za a yi mai ta'addanci ko wani abu dai misali yana ga yana da kofa na mutane. To mutum duk waɗannan abubuwan baya yi kawai sai dai kaga ya zo ya ja ɗaya bogar dawa ya zo ya zuba su a ƙofar gida su kwana suna mai karatun Qur'ani, amma shi fa baya yi, yana can yana kwance da matarsa ƴaƴansa ko sallar asuba ba sa fita, amma ya ɗaya bogar dawa tunda su sune masu Qur'ani bari su zo su yi mai karatu, ku zo kula da mutum karatun Qur'ani yana kwance yana ta bacci har da mishari yana tare da matarsa hukum kuna ta ya bar kuna ta ihu akan farashin da bai kai ya kawo ba, duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu zama wayayyu mu gyara, da ka je ka bayar ai maka wannan wallahi wanda ka zauna karanta izu ɗaya lafiyayye wannan da kanka kai, kuma ga yadda ake ma sauƙar ta zamani yanzu zuwa shafi shafi ake duba, da yanzu an duba aya ta farko shafi yana leƙa ta shikenan ya gama karanta shafin nan sai abin nan sai ya rufe
ai ka san tunda an jima ana yi
wato a daɗe ana yi sai gaskiya ke nan ko su wannan kawai a daɗe ana yi sai tsiya ke nan zai zama, ta yanzu irin wannan sauka ka ce wai an maka sauka kana can kana kwance kana mushari wai ka bada garda sun maka sauka, ya kamata mutane su ji tsoron Allah. Karatun Alƙur'ani abu ne mai kyau kuma yana da kyau mutum ya yi, amma abin da ya fi tasiri shi ne malam mutum ya yi da kansa, ba laifi mutum ya sa a yi masa addu'a, wannan ana yin addu'a sannan abu ne, amma ka ƙi karantawa ka ƙi zuwa masallaci ka ƙi ibada ka ce wai ka biya ai maka, wannan kuskure ne ba daidai ba ne, kamar mutum ne bayan ya mutu ka duba shi a rayuwarsa baya karatun Qur'ani a falansa wallahi bai da Qur'ani izu 60, ina gaya maka na sha faɗa a karatu da yawa yau a cikin mu musulmi akwai waɗanda wallahi a falukansu wallahi Qur'ani izu 60 wallahi ba su da shi, amma sai bayan mutum ya mutu sai a ware 30,000 40,000 50,000 a nemo gardawa su yi mai saukar Qur'ani, idan mai dan hali ne a ware 150 ai kwana wajen 5 ana mai saukar Qur'ani, to shi fa yana raye bai yi ba wallahi ba abinda zai masa, babu abinda wannan saukar za ta yi masa, ya kamata mutane su san da wannan. So mutum ya zauna ya yi da kansa ya roki Allah ya kama kansa ya bauta wa Allah ya rike mutuncinsa kuma kar ya ji abin da bai da dalili a shari'a.
Na'am
su wanda suke bara su ce ba za a yi ba tunda kuɗi suke samu su ma Allah ne ba su ya samu kuɗi, amma muna magana ne akan shari'a abin da yake na daidai. To nan ku gane jama'a, idan har annabi zai cewa iyalan gidansa ku tsaya ku yi bauta ku ibada ni ba zan yi muku komai faran tashin kiyama. Yaya wani zai yadda cewa wai wani zai zo ya tsaya maka a kiyama, wai zai zo ya maka kaza, zai zo ya maka kaza? Wannan tsohon tunani ne kuma na tabbatar mutane suna da wayewa ta addini, kowa ya aiki kawai, kowa kabarinsa daban. Yawwa, amma addu'a tana tasiri, tana amfani. Mutum zai iya sa a yi masa addu'a, malamin sai masa addu'a, ɗalibin sai masa addu'a, iyaye sai masa addu'a. Wannan yana da muhimmanci. Allah ya ba mu dacewa.
Amin.
Wannan baiwar Allah tana da jarunta ƙwarai na Safiya, kamar yadda aka rawaito ranar yaƙin Khandaq, tana cikin wato ɓangaren shingen Hassan ibn Sabit. Ta ce Hassan yana daga cikin a wannan lokaci, muka zuciya ta wani ɓangare na wajen wani Yahudi, sai zuna kewaye a gurin musulmi kuma suna fuskantar abokanan gaba. Hadisi ne mai tsawo. Sai take cewa ai sai ta sauka da ta gaba Yahudan nan zai yi musulmi illa. Sai ta kashe shi. Nace ka ga ga wata mace nan ta je jihadi an ta kashe wani Yahudi. Haka fa zai faɗa cikin haka ya zo a cikin siratu ibnu Hisham, Imam ibn Hisham. Yayin da ta yi wannan abin, Nana Safiya take cewa manzo Allah ya ji labari ya yi dariya, irin dariyar da bai taɓa yin irinta ba, dan sai da aka ga ƙarshen haƙwarinsa na ciki. Ta ce ma ra'aytu dahika min shay'in qattu dahikuhu minhu. In taɓa ga annabi ya yi dariya akan wani abu ba, irin wannan dariyar da ya kan wannan wato ƙoƙari da suna na Safiya akai, har ga sai ta samu kami ta kashe ba Yahudi da yake neman ya kashe musulmi. Wannan yana nuna shi mata ma in sun samu guri za su yi wa mai, za su yi wa musulunci aiki. Yawwa, a daina mai da su baya a ce ba za su iya yi ba. A ga wannan mata ta yi ƙoƙari, alhamdulillahi an ce Allah ya mata rasuwa a shekara ta 20, an binne ta a baƙi a wannan makabarta hanyar da gata nan ba ta cika ba a kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Tana da shekaru kusan 70 da wani abu a rayuwarta, shekaru kusan 70 da wani abu. To, wannan ita ce Nana Safiya, ƴar uwar wato Sayyidina Hamza, kuma gwaggwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda kawai nake so in kira ga iyayena mata, kar wata mace ta zauna dama ta ta bari ta kubuce mata. Wallahi tana da dama da za ta yi wa Allah aiki. Yawwa, ga mata nan kuna ji ana ta faɗa aiki suke na gaske, suna taimakon musulunci da musulmai. Da haka koma muna so mu ganku a gaba. To, alhamdulillah, wani bawan Allah yana bayani yana cewa malam yanzu fa mata sun yi ƙuru, yanzu mata sun yi maza karatu. Idan ka je gurin saukar Qur'ani, za ka ga an zo saukar Qur'ani yara mutum 70, sai ka ga 50 gaba ɗaya mata ne, 20 ne maza. Haka ne? Ka faɗa. Idan ka je makarantun Islamiyya ma za ka ga galibin yanzu mata sun fi yawa.
Na'am.
Addini. Sannan kuma idan aka zo ana kididdige masu kokari a makaranta, to na zaga an sa mata da yawa a ciki.
Amma akan kullum ka san irin makarantun magariba da ishan nan maza duk su suke zuwa, wataƙila abin da yake hana su zuwa makarantun islamiyyu sai zai su tafi makarantun Qur'ani magariba da isha, da rana kuma ana kasuwa
su suwa
maza kenan.
Amma kuma ne yake kasuwa waye? Kuma yanzu uban da yake mai tsari, wanda ya san me yake, zai bar ɗansa ya tafi kasuwa bai karatu ba ne? Yanzu ya hana shi je karatu da rana ya tura shi kasuwa? Ai, kasuwa ba a tsufa ko shekara nawa ne mutum zai je. Mutane su yi ƙoƙari su gina ƴaƴansu akan zuwa makaranta akan ilimi. To, hatta aikin addini, wallahi akram kallah, yanzu da za ka yi lissafi, idan mace tana da kuɗi, wallahi taimakon da za ta bayar wa musulunci a yi masa aiki, wallahi namiji ba zai bayar ba. Ka gamsu da wannan? A wurare da mata suke da dama, to suna ce maka, yanzu kamar muna tattauna da wasu duwatsu masu da'awa a Abuja, suke wani yake ba labarai ce, ai malam yanzu a garin nan ko manyan mata masu hali ai sun fi taimakawa. Ai, wannan dai ƙananan taimako dai na matakinsu, wallahi mata sun fi ba da gudunmuwa. Na ce to, yace ƙwarai kuwa. Allah ya mace da tausayi da an yi magana na ce muku tausayin su yafi na mu malam
to kuma mazan aboye suke
wani ne aboye wallahi sai ji tsoron Allah wallahi wallahi mata suna kokari a wajen taimakon addini
na'am
yanzu da an daga wata tana cikin larura za a aurar da ita tana buƙatar taimako ga lokaci fa da waye wallahi malam za ka yi mamaki irin yadda za su taimaka kuma wata za ta zuga mijinta ya bayar wata za ta ce miji ya bayar kuma in ya bayar ta ce a bata nata ita ma wanda za ta bayar kaga irin wannan hajjoji su ake suwa ne masu biyan nasu kuma mazajen su biya sannan su karɓo na yaya ma duka su biya to duk wannan abubuwan suna faruwa gaskiya kuma ya kamata a yaba musu Allah ƙara musu imani da jajircewa da tsayawa yanzu ta hadda Qur'ani din nan da kake ga anayi wallahi nake gaya maka za ke mamaki yadda mata suka yi ƙuro suke bani sunan shi suke da himma da fama Allah ya taimake mu kuma ya taimake su
amin akramakallah
akwai hadisin da muka tsaya ne wuce muka ce wa mutane za mu yi bayani akan sa saboda dan lokacin da saura mana hadisi ne Umar ibn Khattab yake faɗa cewa kunna ma'ashara Qurayshin نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت على امرأة يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر من ذلك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل Umar ya ce lokacin da muke makka mun fi karfin matan mu amma mun dawo Madina mun ga mutane matan su fa suna nema su fi karfin su kaga da mun rayuwar birni haka take yanzu ki typical example da zan gaya maka babban misali wallahi malam mutanen da suke kauye sun fi samun damar sarrafa matan su yanda suke so
to akan kallon ai ita garin maka
nan ne mai ta
na'am
ka tuna ƙauyen garin ku kai a yau ƙauyuka mutanen ƙauyuka yan uwa da dangi da suke ƙauyuka matan aure da suke ƙauyuka sun fi da'a da ladabi da biyayya ga mazajen sama da matan aure in baka gane ba ina nufin mazajen da suke mazaji da suke ƙauyuka sun fi ƙarfin matansu suna ba su umarni su bi ba kamar na nan birni ba sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne abinda Umar ɗaya faɗa ai kai ma yanzu a birni kake ni ma a birni nake ai a faɗi gaskiya kawai
na'am
ka san me yasa
nisa
yawwa al'amura duk inda birnanta ta zo idan har zamanin annabi birnantaka a zamanin annabi a Madina ya yi wa mata tasiri akan biyayya ga mazajensu ko sarrafa su to ina ga mu yanzu kar ka manta su ba su da waya ba su da drama ba su da wasan kwaikwayo ba su da shirin kaza ba su da shirin kaza ba su da kaza ba su da kaza amma suna kukan wayewa da birnantaka da komawa Madina nan da aka yi an samu matan Madina mutanen Madina matan su ne ma suke cikin karfin su ba wai sun bi karfin su ba sa ba su umarni ba amma dai karfin da maza suke da shi da power da maza suke da shi da sarrafa matan su da suke a Makka yafi na Madina ashirin kuma ya bada labari yace mata ta ce ne fushi da ita rana ɗaya daga ganin mun yi hijira mun dawo sai ita ma ta fara miƙewa za ka yi magana ba za a tanka maka ba to anan da yawa daga cikin abin da ya sa mata wato sai ɗara su juya su sarrafa su yake fita daga hannun mazajen su akwai kallon fina-finai ɗinnan da suke kullum musamman fina-finan hausa nan da ake tallata su kullum a kalla wallahi suna nan da yawa kullum ba su da aiki matan nan sallan nafila wallahi ba su fi damuwa da yi ba suna waɗannan kallace-kallace kuma a cikin nasu gani irin abubuwan da suke faruwa ita ma mijinta ya zo ta dabbaka a kansa
yawanci
da wannan wayoyi da kake gani wannan wayoyi yanzu ka ga wannan kasusukan da ake sai musu na drama na waye ai duk masu gidan suke yi ai abin da muka shuka ne muke girba ai
amma
da manya-manyan wayoyi da ake ba wa mata ka ga mace malam tana riƙe da wayar 100,000 barkace wanda mijinta wallahi bai isa ya riƙe wannan wayar ba kuma ina shaida ma malam Aminu shi ya sayo
ka
siyo matarka wayar da kai ba ka iya riƙewa ba
kafin
tana shiga wurare da yawa tana kallon abin da ta ga dama ana turo mata abin da aka ga dama tana shiga groups na matan banza marasa kirki to ya za ta ji maganarka
a kan kallon
ina da misalai da mata suke ta raina mazajensu a garin nan
kafin mu tsalla ka ga waya a kan kallon fina-finan nan kusan duk ana yin su ne a ɗauko wani abu don a faɗakar da jama'a
haka
a nusantar da su cewa kaza ba daidai ba
ake faɗa haka ake faɗa amma abubuwan dai sun canja akwai manufofi ai duk wani abu da ka sani ai akwai manufa a ciki me yasa hukuma ta yi me yasa gwamnati ta yi hukuma ta ce fina-finai wani abin da kake faɗa haka ne me yasa aka ce a tace saboda ana shigar da abin da ke ba daidai ba bayyana tsayaci ya saba shari'a kaɗe-kaɗe da raye-raye mace da su suna kaɗe jikinta tana kaɗe ƙirjinta tana kaɗe bayanta ya saba shari'a
akan wata
namiji ya zo yana riƙe hannun mace da sunan rawa ko da sunan za su je wani guri ya riƙe ya saba wa tarbiyyar a bahaushe ba filati ne kunya addini ne
akan wata lau to kaga tunda ana tacewa kenan za a tace
wani an tacen ba duka yake tacewa ba ai wasu ba sa kawo a tacen kai ba kamar san mai gari yake gudana ba kenan kawai su ji tsoron Allah su yi abin da yake mai kyau ne
to amma
a kan da yari yake kyawa sai a sai ta yin aure ta yi shi ga wannan harka
akan kula
sai dai kyawa ba za a dauka saboda a dauki hankalin mutane da sauran su tafi su je su yi aure
akan kula suna ganin cewa a al'adar Bahaushe wannan rawar din a da ana yin ta a dandali ma balle wannan da ike
ba al'ada da ke ma magana ba ni ba dan al'ada wani addini ne ke ma magana kai an gargajiya ne kai kan suna magana addini ka kawo wani magana al'ada duk mutumin da ya bar gidansa wannan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙe da kalle-kallen ya yi sai tsara wallahi bai isa ya juya matarsa ba ka faɗa kai tsaye ne wallahi bai isa ya juya matarsa ba su za su juya ma matan yin wadda an waye gani malam kawayensu sun fi karɓar saƙon kawayensu akan na mazajensu matan yin waɗanda sai dai Allah ya kiyaye akwai waɗanda wallahi iyayen da suka haife su ba sa iya sarrafa su sai dai kawayensu ko sai abin da suka gani so wannan yana daga ciki da kuma gata idan yayi yawa ka sake wa mutum ya miƙe kafa da sunan kai kana ganin gata ne wannan shi ma illa ne malam kuma karamar illa ba yana da damuwa ka tsaye da mutum iya inda Allah ya madaukin sarki ya tsaye da shi kuma ka daina barin sa ka bashi rayuwa ta ibahiyya komai halal a'a wallahi bai zai yi komai halal ba dole akwai abin da Allah baya so dole akwai abin da Allah yake so da kuma barin yara suna tasarrufi da kawaye na banza kuma iyayensu mata su goyi bayansu in ka bari matarka ta yi ƙarfi a gidanka ta yi kwari wallahi ba ta sarrafu ba
akan kula ai ana cewa mace gidanta ne sai abin da ta shimfiɗa
a'a haka dai ake faɗa za a ce gidanta me yasa an gidanta ne ba me yasa an sake ta take fita wallahi ba gidanta bane
bi ma'ana wanda take zaman aure kaga tana da yan gidan da abin da za ta ba ta dama
duk yanci abin
da ta kawo
duk yancin da zai sa ka saba wa Allah ba yanci bane rashin mutunci sunansa so maza dole ne su sa ido akan matan su bi Allah saboda wallahi malam mata suna da zarmewa malam na san iya karewar wuce gona da iri wallahi na san mutumin da matarsa dukansa take malam kashi take ba shi in yi mata laifi yanzu kai hankalin ka zai dauka a kasar Hausa mace ya yi matarsa ne fita sashi ta casa shi kuma ya bata hakuri ya fita har samu yayi naji suna jayayya ce ba zaka yanzu za ta dake ni mal sai din banza din iska mara mutunci kaza kaza nace kai yanzu mace ka cike maka wannan zagin yace malan ka dan maka ji muna cikin sarar sai naje pop ta buge shi yace kaji duka kaji duka wayan fa waifa ta aka zo mun shi kansa yanda ka san dauki faskare in bi shi aka naje
to ko hakuri ne da shi ka san malam akwai masu hakuri duk abin da za a yi musu sukan dauki
wallahi yana da kyau ai hakuri amma ba na rashin hankali ba ai ba daidai bane ka bari da sunan hakuri kaga a saba Allah ka bari ka ce wai kai hakuri ne waye faɗa haka ya za a yi abu ai rena miji rena addini ne rena miji rena shari'a ne fata maganar zagi ka ko zagi au zagi uwar miji a gaban miji malam mahaifiyarka katinka na ƙarshe ka auro wata yarinya fe kakkiya ta sha iska ta kira sunan mahaifiyarta zaga ko ba za ka iya sakin ta ba saboda me matanka sun fi ƙarfinka malam aminu ban maka maganar fita unguwa ba izinin miji ba yau a garin nan yayin da ake mace ta kama hanya ta fita ta bar gidan mijinta ba tare da izinin miji ba wata cewa ce ai shi ma yana fita kaga jahilci ko kaga jahilci ko to shine shirin ka auri mace jahila musamman wanda Allah ya jarrabe shi da yana yawan tafiye tafi baya zama wallahi idan baka sa wa gidanka doka ba wallahi kullum mata ka tana yawo tana waje kuma hanyar lalacewar mace musamman mata aure yawan fita yawan fita ba ba gaira ba dalili ba wallahi sababi ne musamman a wannan lokacin fitina yanzu wani magidanci yake giya mun cewa matarsa ta ce za ta tafi biki sati biyu dan Allah a irin halin nan da ake ciki malam Aminu mutum yanzu da matarsa da ƴaƴansa kawai wai za a yi bikin wata ƙanwarta ko ƴar uwarta ko ƙawa a wani gari can nesa birnin Kebbi daga Kano ba wai a bata sati biyu za ta je ta yi wa zai kula da yara a gida kai yanzu a wannan matsi da ake ciki matar ka tafi sati biyu baka tare da ita bikin da gaba ɗaya kwana ɗaya ne ake biki in yayi yawa kwana biyu amma mace ce ce sai an ba ta sati biyu kuma dole ka bata ka zauna kana ta hamma sauro yana cicizan ka ƴaƴanka sun lalace suna ta yawo anguwa wani ɗan ƙarami ne ma bai dawo ba uwar sati biki shi wannan mutumin da matar ta ce za ta tafi sai ce ai to a ɗan jira mu gani sanan ta ɗauka kuɗin mota ke tara mata ashe sun biyu yake tara kuɗin mota
sun biyu kaman ya
a cewa ya bari bari tafi ita kaɗai ba al'amura sun canja ya ce wallahi da na bar kin fita ke kaɗai amma yanzu wallahi ƙafa ta ƙafar ki man to man kenan kai wannan mutum ya burge ni wallahi ya ce tare sai da ta zo ranar da za a tafiya ya ce to tafiya fa ranar kaza tana murna ta ɗebi kayan shafe shafe da wane ne da ƙananan kaya ka ji ba za a je gidan biki an tafi da ƙananan kaya fita kuma za a yi ta haɗa cikin briefcase ɗinsa da jakarta ashe shi ma a falonsa a ɗakin sa turakarsa yana ce yana haɗa jakarsa an zo za a tafi tana ganin zai kai ta tashar sai gashi ya jawo turoli sai ya ce mu tafi ta ce ya na ga haka ya ce ai tare za mu tafi ta ce kamar ya tare za mu tafi suke ta buga rikici ka duba matan nan ta dage wai bai bi da fara su je ba
to mallan a gidan biki na mata ne
a kamar ya gidan biki na mata laifi ne mutum ya raka matarsa annabi ba yana raka matarsa unguwa ba yanzu in Allah ta sa wannan matar za ta zo da damuwa da miji zai ji mallan duk ta turbuɗe ran ta ya baci yace wallahi tare na mu yace daga nan dora ki a motar haya ki tafi har guri kaza wallahi tare na mu yace na ta nan mana kuɗin mota to yanzu in ka je ina za kwana yace ga hotel na tare da ki yayi ta ce kamar yaya ta ce ya ce ki je ki biki da rana da daddare kuma ki dawo muna hotel muna tare ni wallahi wannan abun kunya ya ce abun kunya haram zina ne ni da matata ya ce wallahi muna tare zan je kama muna hotel gangariya da safe zan kai ki gidan biki can yamma in zo dauko ki mu dawo kuma kwana uku za mu yi a ni wallahi kaza kaza ban je gidan anti wanci ba gidan gogo wanci gidan yace duk zan raka ki gaba ɗaya zamu je duk zan kai ki a rana ɗaya duk zamu je wannan mu je mu gaita dan mutu dan jigege da abin kirki nace tab amma mutum ina kai namiji ne dai yau a ce a ai malam haka ake ba daga kafa
malam wannan magana da
baki wallahi yace malam yace malam a garin nan fa kwace mutane mata ake
malam wannan magana
kaji kai kaji abin da kike gani malam ba wai zuga bane cewa wallahi malam ana kwace mata a garin nan
kaman ya
wallahi duk wanda yake da mata mai dan haske haske da wa in bai sa ido akan ta ba wallahi sai an raba shi da ita saboda matan yawancin su ba su da kimti ba su da kamu umma ce ta fita mata aure ne wallahi sai ta mai da kanta budurwa musamman wadanda matan su gele suke sa ba sa sa hijabi ba sa sa niqabi yace tab hauka nake yi irin wahalar da na sha ne auren nan nayi kaza nayi kaza in je in bari ta je ta bi wani ko wani ya bi ta yace karba mata ake a garin nan malam in wani ma ya fi ka galifu wallahi sai ina yi matarka kai da kanta za ta bada ma lambar waya duba abin da ba a yi malam Aminu ka tsaya ka fahimci wannan al'amarin al'amura sun canja fa Allah ba mu ikon dacewa so ni wannan mutumin Allah ina goyen ba su kuma ni ya burge ni yana kuma kishin matarsa wannan ya nuna yana son matarsa yana kishin matarsa kuma mata a wannan zamanin malam Aminu sai dai ai man to man yawa kwaba kwaba za ka yi malam kap kap duk inda aka ji kana kana wannan kana kulawa
to Allah ya sa mu dace
Allah kare mu
amin masauraro mata za su iya neman mu akan layi 0800662000885 sai kuma maza 0800640288 sai sakon kanta kwana da ya hada maza da mata 0700525300029 akan maka Allah ga tambaya aka ce salam fatan alkhairi ga malamai malam kenan na nasafiya kanwace ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
gogode ɗan uwan baban sa ne
ma'ana aka ce ma'ana auren zumunci suka yi kenan sannan
a bai fahimci wannan abun bai abun da bai fahimci wannan ba sai ka karanta bai je da ɗaruɗiya na na safiya
ai akwai cikin wata tambayar akan makallawo
shikenan abin da mun faɗi wannan na na safiya yar uwan mahaifin annabi ne
sallallahu alaihi wasallam
annabi ne shi yasa aka ce ammatu rasulullah
na'am
to haka nake nufi
na'am sannan magana auren zumunci suka yi
dawa
to haka dai tambayar ta zo auren zumunci suka yi kenan
dawa din dawa suke auren zumunci bai gane ba karatun ne ina so mai ya datsa abu
sai aka ce sannan kamar a wannan
ai na faɗi mazajenta da yawa wanda ba ni sunan shi wanda ta aura asali Al-Harith ya aure ta yaras ya bata Al-Harith din dan uwa Abu Sufyan ne bayan yaras ya ta ya bata ta aure waye ta aure Al-Awwam Al-Awwam shi ne ta haifa masa Zubair
nam
Zubair ibn Al-Awwam
nam kenan ma ita ba sai auren zumunci ba kamar da mai tambaya da yake so ya ce
to ba za a ce mutum da dai akwai in ka hada akwai yar dangantaka ko yaya to akwai mana so yake kore samuwar auren zumuncin ko kuma
eh to abinda tambaya ta ce sannan kamar a wannan zamani mu mata me ya dace mu yi dan yi wa addini hidima
to da yawa ko wallahi babban hidimar da mata za su yi wa addini shine su tsaya su taimaka wa musulunci da musulmai wajen tarbiyyar wato yayansu idan matan mu suka tsaya a gida suka kula mana da tarbiyya to sun gama mana komai sannan ilimi dole ne mace ta je makaranta ta yi ilimi wannan zai taimake ta wajen me zai taimake ta wajen samar da tarbiyya rashida ga ƴaƴanta da kuma mijinta da yawa za a iya samun mijin bai da ilimin addini amma ita tana da ilimin addini sannan kuma ibada sannan kuma shiga wurare da za ta taimaki musulunci kamar yanzu karatun likitanci ni ina ɗaukar su taimakon addini ne je ku yi karatun likita karatun nursing karatun midwifery karatun medical doctor ki zama medical doctor gynecologist da wayar sauransu idan mace ta yi wannan karatun za ta taimaki musulunci
na'am da sauransu malam ga wata tambaya aka ce salam Allah ya saka muku da alkhairi malam mijina baya son haihuwa kuma yana shiga haƙƙina wajen yin azalo na faɗa mai ya ƙi ya daina idan na ƙaurace masa a shimfiɗa ina da laifi malam don Allah ka bani shawara
baki saba wa Allah ba baki laifi ba to ai tunda ma baya san haihuwa ba shikenan ba
tunda ban ka manya
eh a to baya san haihuwa me zai zo ne me ce tunda baya san haihuwa sai kyale ta je ta kwance su ita ma ta kwance ta tunda ta ga za ta iya jurewa haka asali shi azalo da kike gani
na'am
sai an nemi izinin mace
sai ta yadda kenan
eh abin da ake nufi da azalo dan wani kai zai iya tambaya musamman yaran zamanin nan da ba gane abubuwa suke ba dauri shine namiji yana saduwa da mace sai lokacin da zai injali zai fitar da mani sai zare gaban sa sai zubar da mani a waje kaga ya haramta mata jin dadin to ba a yi sai da izinin mace sai ta yadda ta amince to kaga hakinta ne bai kamata ya tsorata da ita ba sannan magana haihu wannan mahaki ne guda biyu da hakkin miji da hakkin mata ba yanda za a yi namiji kawai zai ya zai makale ya ce shi ba za a haihu ba to ita mata tana sa haihuwa kuma ta yi aure ne don ta haihu idan ba ka son ta ka je ka aure ba ba ka son haihuwa duk namijin da ba ya son haihuwa to ya saki matar mu ne je aure ba karariya akwai matan da ba su haihuwa ai sai ka je ka samu wata bazawara tana nan ta yi aure bila adadin ta ki haihuwa sai ka aure ta kuzo ku ta fafatawa kai ta alakar aure da ita amma ba za ta haihu ba amma ga wanda ta zo tana da sauran yaran tatta kuma ita ma tana so ta samu haihu wannan ka ce ba za ta haihu ba kuma kana shiga hakkin ta na auratayya wallahi kada ki kyale shi ki rike masa wuta sosai kar ki kyale shi kuma in ba mace ta nemi
ta ce ta ga mai yaki ya bari
to sai
shawara
to sai ya sauke mata inda zai za ta cuto sai sauke mata ai aure ba zaman bauta bane ba tilas bane ki sauke mata yaje in nemi wata wacce ta dace da shi kaga wannan ya nuna cewa me ba ta dace da shi ba
akan kula ba ka ganin ta yi hakuri a hakan dai tunda ana tare da ruwar kuma ba san ta ake ba
kowa ya sani ba a san rabuwa kowa ya sani ba a san rabuwa amma ni ka gani nan
na'am
ni bana bada fatawa ana cutar mace ana cutar ta kuma ta ga ba za ta iya ba wai in ce ta yi hakuri in za ta iya jurewa ta zauna ta yi hakuri yayi amma in ba za ta iya ba to wallahi ba inda shari'a tace mace ta zauna ana cutar ta wai a ce ta yi hakuri
to akan
shi namijin shi zai yi hakura yanzu in mace ba ta da lafiya ne ba a iya alakar aure da ita zai hakura wallahi ba zai hakura ba ko ya je zina ko ya je karo mata aure yaya mace an ce mijinta ɗaya ne an hana ta fita waje an hana ta da ta yi alakar banza miji ya zo ya ajiye ta baya biya mata bukatar ta kuma wai mace ta yi hakuri
to
illa in gangan jikinta zai iya dauka sha'awar ta za ta iya jurewa ta hakura ta rayu da shi wannan abu ne mai kyau ta zauna akan iyayenta amma in ba za ta iya ba wallahi ta nemi ya sauke mata
to malam Allah ya saka da alkhairi ga lokaci
a zo kana wani
na sauraro iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan rana sai wani satin in Allah ya kai za mu dora daga inda muka tsaya madadin ilimi daga jami'a kuma shugaba kuma jagora a sanar sadiq shugaba ta bangaren shine shine Muhammad Isa Saban da ku amini khidir idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقط أهل الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا فسيغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموالغة فبالجهالة قد خابت متاعينا